من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايهك يوموا. السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da saduwa a wannan yammacin Lahadi wanda ya dace da 27 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 2423 bayan hijira ta Manzon sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 1 ga watan Disamba kenan, ma'ana 1 ga watan 12 shekara ta 2002 miladiya. Je idan ba manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 9 cikin wannan sura mai albarka, suratu Ali Imran, wato sura ta 3 a jerin surorin Alƙur'ani daga sama. Yau kuma zamu tafi wato ainihin farkon aya ta 10. Kafin haka akwai mai tambaya da yace ya taba ji na faɗa a cikin wani kasat dina cewa Manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai yi wutri raka'a 3 yakan yi shi a ɗaya daga cikin sufofi guda 3, ko dai yayi raka'a 2 yayi sallama sannan sai tashi kawo raka'a 1 yayi sallama, ko kuma wani lokacin yayi raka'o'i guda 3 a haɗe, ba zai zauna ba sai a ta ƙarshe ɗin ya zauna yayi tahiyya yayi sallama, ko kuma yayi raka'a 2 ba zai sallama ba sai ya tashi sai kuma ya kawo raka'a 1 sannan ya zauna yayi tahiyya kuma sai yayi sallama. Lallai na faɗi haka. Kuma idan ka duba cikin littafin Sheikh Nasiruddin Albani Qiyamar Ramadan zaka samu wannan, illa iyaka guda 2 su suka fi rinjaye wajen inganci sama da shi na ƙarshe da na ambata. Ko dai mutum ya raka'a 2 ya tahiyya ya sallama sannan ya tashi ya kawo raka'a 1 ya tahiyya ya sallama, ko ya raka'a 3 a haɗe, domin shi wancan na raka'a 2 ba tare da sallama ba sannan a kawo ta 3 duk da an tattara an inganta hadisin, to amma kuma shine marjuhi, ko kuma shine mafi karancin abinda annabi yayi, abinda dai firin jaye guda 2. Wannan kuma yake cewa ajiya bayan an tashi sallah, wannan su rika rubutu wanda zan iya ganewa da Allah, wanda ba zai wahalar da ni ba sosai. Wannan ke tashin akwai hadisi ingantacce wanda ya tabbatar da faɗan subhanallahi a cikin sallah, idan liman ya yi kuskure a sallah, ko kuma sai dai sai in bai yi sallama ba ne kadai. Ma'ana idan liman ya yi kuskure a cikin sallah, cikin barin wani rukuni cikin rukunan sallah, ko ƙetare wani rukuni cikin rukunan sallah, za a faɗakar da shi, kuma za a yi amfani da kalmar subhanallahi. Ba wai sai lallai in zama ne wurin da ya kamata ya zauna bai zauna ba ya tashi, ko wurin da bai kamata ya zauna ba ya zauna sannan za a yi sallama. To amma idan abin da ya shafi karatun Alƙur'ani ne, za a tunatar da shi ne karatun, ba subhanallahi za a yi masa ba. Idan aka tunatar da shi ya tuna shi kenan. Idan ya kasa tunawa shi kuma sai ƙetare ya ci gaba da aya ta gaba. Idan ya ƙetare wata aya kuma sai a dawo da shi baya. Idan da aka dawo da shi baya ya dawo ya yi ta shi kenan. In bai dawo ya yi ta ba kuma dai zai sallah ta yi. Tunda shi karatun sura ɗin a cikin sallah ba dole bane ba. Lalle ne mata su rinka asurta karatunsu a inda ake bayyanawa, na jin mun sha faɗin wannan. Cewa duk abin da ya shafi sallah tsakanin maza da mata daidai wa daida suke, sai abin da dalili ya zo ya keɓance mata. In ba mu samu dalili ba dole mu ɗauka matsayin hukuncinsu ɗaya. Don haka yadda namiji ke bayyana karatu wurin bayyanawa, mace ma za ta bayyana. Yadda kuma yake sirrantawa za ta sirranta. Sai dai abin da malamai suka ce, idan ya zanto cewa mace za ta yi sallah bi hadarati rijal al-ajanib, ar-rijal al-ajanib, za ta yi sallah a daidai wurin da akwai mazaje da ba mijinta na aure ba, ba kuma ƴan uwanta muharramanta ba, to za ta daga muryarta ne gwargwadon yadda za ta jiyar da kanta, don saboda kada sautin ta ja hankalin wani. Idan mutum zai yi tafiya sai ya bar gari kamar karfe 12:30 ko karfe 1 na rana, sallar azhar zai mata kasaro ne akan hanya, ko kuwa matukar bai sallar azhar ba lokacin da yake gida har ya fita hanya, lokacin da ya fita hanya ya tsaya zai sallah ɗin karfe 2 ko 2:30 kasar zai mutu, dan a lokacin ta bai fita ba. Wannan shine zance mafi inganci, kuma shi fi dacewa da sunna. Za mu tashi kamar yadda na faɗa kan aya ta 10. Ubangiji ta'ala ya ce me a aya ta 10? Innal ladhina kafaru
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. فدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب.
وبنجي سي إن الذين كفروا للي وطند سك كافرتا لن تغني عنهم أموالهم dukiyoyinsu yinsu ba za su wadatar da su ba, wala auladuhum haka yawan ƴaƴa ko dangi ba zai wadatar da su ba, minallahi daga azabar Allah shay'an wani abu. Babu abinda dukiya za ta wadatar da mutum ranar tashin kiyama, haka yawan ƴaƴa ba zai wa mutum amfani ba a ranar tashin kiyama. Matukar ya kafirce ma Allah a rayuwarsa ta gidan duniya. Wa ulaika hum waqudun nar, wa ulaika irin waɗannan hum waqudun nar su ne makamashi na wuta. Ma'ana da su wuta za ta rinka haɓaka ta kama. Inna kuma mata abu duna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun. Lalle ku kafirai haɗa da abin da kuka rinka bautawa na duwar wutsu da itace da kuka sassaka da hannayenku ba Allah ba, wato ku ne makamashin wutar jahannama. Shine wa ulaika hum waqudun nar, su ne makamashi na wutar jahannama. Allah ya tsare mu. Kada'abi ali fir'auna wallazina min qablihim, kamar dai abin da ya gudana ga iyalan gidan Fir'auna wallazina min qablihim, da waɗanda suke kafin su. Waɗanda suke kafin su kamar mutanen annabi Nuhu alaihi salam, da mutanen Adawa, da mutanen Samudawa, duk waɗannan a tarihi sun riga zuwa kafin Fir'auna yanzu. Shine kada abi ali Fir'auna, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya aiwatar wa iyalan gidan Fir'auna, wallazina min qablihim, da waɗanda suke kafin su cikin kafirai. Kazzabu bi ayatina, sun ƙaryata ayoyinmu. Fa akhadhahumullahu bi dhunubihim, sai Ubangiji ta'ala ya kama su bi dhunubihim, wato da zunubansu. Da aka ce kazzabu bi ayatina, da sai a ce fa akhadhnahum bi dhunubihim, don bi ayatina, dan ya kasance bamiri din gaba ɗaya ya tafi ala wasiratin wahida. To amma a cikin alqur'ani akwai at-tafannun fil asalib, wato kawo uslubi fanni fanni. Wani lokaci ana cikin magana akan wanda baya nan, sai a koma kan wanda yake nan. Wani lokaci akan wanda yake nan, sai a koma kan wanda baya nan. Wani lokaci bamirul ghaiba, wani lokaci bamirul khitab, wani lokaci bamiri na mufrad, wani lokaci bamiri na almu'azzim nafsuhu. Wannan duk at-tafannun ne fil asalib. Wato kazzabu bi ayatina, ba a ce ba kazzabu bi ayatillahi. Fa akhadhahumullahu, amma da fa akhadhnahum kuma. Wato tafannun ne fil asalib. فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. وبنجي تعالى من صنن عقوباني غا وندا سو كافر كما سيتي.
الذين كفروا فتغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد.
لوكس عند النبي صلى الله عليه وسلم ايت نصر اكن كافر مكه اياكن بدر da rundunar mutanen da suke 310 ya ci nasara akan mutanen da yawansu ya kai 900,000. A daidai wannan lokaci sai Yahudawa da ke Madina suka rika cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kada ya ruɗe ka dan ka yaƙi waɗansu wawaye kidahumai waɗanda ba su da ƙwarewa ta fuskar yaƙi. In da mu ne ka ci karo da mu, to da an yi karan batta, da ka san lalle ka haɗu da mazaje. Wato Yahudawan Madina kenan, daga cikin gidan Banu Qurayza ko Banu Kainuka ko Banu Nadir, suke faɗa manzon Allah irin wannan batun. Wai da da su aka yi faɗa, to da an san an yi faɗa da zaratan sojoji waɗanda suka ƙware ta fuskar yaƙi. Amma dan kawai ya ci nasara akan waɗanda suke dahumai mutanen Makka, sai ya ɗauka kawai wannan na nuna zai ci nasara akan sauran. Sai Allah ce qul, ka ce lillazina kafaru, ga waɗanda suka kafurta, ke da su satughlabuna, da sannuku ɗin za a ci nasara akan. وتحشرون الى جهنم كما ذا اتارا كو اكورا كو زوا وتا جهنم ران تاشين قيامه وبئس المهاد تر ده مكوما اذا تازنتو ايتتي وتا جهنم لفظ المهاد ان نفي كين فدا ورن كوانا تر ده ورن كوانا كو تر ده مشين فدي ان يازنتو مشين فدي ني نا وتا واتو كاغا انن غورين akwai mu'jiza ta alqur'ani bayar da labarin abu kafin faruwarsa kuma ya faru kamar yadda qur'anin ya faɗa a daidai lokacin da aka ce satughlabuna ai ba a riga an ci nasara din akan su ba amma karshe aka zo aka ci nasara akan su aka kori banu nadir daga madina gaba daya huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awwal alhasr ma zanantum an yakhruju ku muslimi ba ku tsammanin za ku iya fitar da su wa zannu su yahudawan sun yi tsammanin annahum mani'atuhum husunuhum min allah sun yi tsammanin cewa ganuwa da suke da ita da suka kewaye garin su ko ungotu ta isa ta tsare su daga azabar ubangiji amma fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin ubangiji sai zo musu ta inda ba sa tsammani suka rinka rusa gidajensu su da kansu kuma da hannayen mummune yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin aw taqra'a yukhribuna buyutahum kaga at-takhrib rusa gidaje gaba daya sai Allah ya fa'ata jiru ya ulul absar ku sanya lura ya koma su basira an fahimta ko in ba haka ba yahudawan banu nadir ba sai tsammanin manzo Allah zai ci nasara akan su ba haka banu kainuka aka ci nasara akan su haka banu quraiza aka ci nasara akan su wa anzala allazina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'thuruna fariqa wa awrasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tatawuha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira duk gaba da yaka rusar da wannan kalmar ta satughlabuna da sannu za a ci galaba akan ku ai da ya kamata da hakan ta faru su yi kalmar shahada inda Allah ya so ya tarfawa garin su nono da hakan ta faru sai ce lallai qur'ani gaskiya ne abin da ya faɗa gashi abin ya faru da kawai sai su furta kalmar shahada ina fata mun fahimta amma ubangiji ta'ala bai yi nufin su da shirya ba da haka sai kasance sun doge akan kafirci satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannama wa bi'sal mihad sai Allah ta
وَكَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ
Allah ce kad kana lakum aya hakika wata alama gagaruma ta kasance a gare ku ku mumunai fi fi'atainil taqata dangane da wata tawaga guda biyu iltaqata da suka yi karan batta da juna suka haɗu aka yi gumurzu a filin Badar fi'atun tuqatilu fi sabilillah ɗaya tawagar tana yin yaki domin yada kalmar Allah wa ukhra kafiratun dai tawagar kuma kafirat yarawnahum mislaihim ra'ayal ayn yarawnahum sumun munai suna kallon kafirai mislaihim kamar suna rubun sumun munai din hasso biyu ra'ayal ayni a gano na ido wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha wadan su malaman suka ce yarawnahum su kafirai suna ganin mummunai din mislaihim kamar sun ninka su yawa so biyu ra'ayar aini a ganin ido wato kamar ubangiji ta'ala ya kamba ma yawan mummunai a idanun kafirai dan hakan yanzu sanadiyya na tsorata da firgitin kafirai da zaran ko ka firgita a filin yaki to ka bayar da rabin nasara ga abokin adawarka sai ya yi kokari ya karasa rabin da kansa tsoranka da zaka ji na abokin adawa ba shi wani rabin nasara ne to shine hikimar ubangiji subhanahu wataala na sa musu a ganin ido su ga mummunai kamar ninki biyu ne amma a gaskiya yadda ayar take yadda dai ayar lamirin zai fi cewa daidai ya zanto cewa mummunai ne suka ga kafirai ninkin su hasso biyu domin mummunai 300 ne da 10 kafirai ko sun kai 900 zuwa 1000 kaga sun ninka su ma har ma sama da su biyu ra'ayil aini a ganin ido kenan anan gurin akwai mu'jiza ta alqur'ani mai girma na farko dai Allah ce kad kana lakum aya lafazin aya yana nufin alama a larabci وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم اي ان علامه ملكه علامه اتتي ايه كده خرجنا من النقبين لا هي مثلنا باياتنا نزل لقاء المطافله باياتنا اي بعلاماتنا nuzil liqahal matafila, lafazin aya yana nufin alama, amma a cikin alqur'ani mai girma akan kawo lafazin aya ana nufin majmu'atun min alkalimat laha bidaya wa nihaya tusamma fasila, wato adadi na kalmomi wanda suke da farko da karshe, karshen ana kiran shi da suna fasila, kamar alhamdulillahi rabbil alamin aya, arrahmanir rahim aya, maliki yawmiddin aya, kowanne daga cikin wannan sunan ta aya. Sannan akan kawo aya a cikin alqur'ani mai girma ana nufin abinda ido zai gani a sararin sama ko ƙasa wanda zai jagoranci mutum wajen imani da Allah, kamar sama ayati, ƙasa ma ayati, saukar ruwan sama ayati, hudowar rana, zuwan dare, zuwan yini, dukkan wannan ayoyi ne. Wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha muridun. Sannan akwai aya bi ma'ana al mu'jiza, wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'il iz ja'ahum فقال له فرعون اني لا اظنك يا موسى مسحورا. لفظ ايات انا نفي معجزات. قد كان لكم ايه حقيقه وتا غاغارمر علامه تا كسانتي ا غريكو دكي نونا غسكيار ممنه دا قريار كافري في اتين التقتا ا cikin tawaga guda biyu da suka hada da juna fiatun tuqatilu fi sabilillah ba sa mata suna ba sai aka ce wata tawaga mai fada dan Allah sai aka kawo sifa ba suna ba wa ukhra kafira ita kuma ɗaya tawagar sai aka bata suna ba a kawo sifarta ba. Ina fata an fahimta. Fiatun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun, wato tawagar farko tana yaƙi dan Allah, wata tawaga ce take yaƙi dan Allah, a sifarta yaƙinta dan Allah take yi, ita ce wa tawagar mu'minai. To nan gurin kuma wa ukhra kafira, wannan tawagar ta kafirai an bata sunanta, amma ita ba a faɗi dan wa take yaƙi ba. Ina fata an fahimta. Dan Allah take yi, allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'if. Wato mu'jizan Qur'ani nan sai ba da suna bai ba da sifa ba, nan sai ba da sifa bai ba da suna ba. A nan inda aka kawo suna, wato sai ka dauki kifiyar sunan nan wa ukhra kasira, sai zanto wannan kungiyar ta farko ita ko mece ce? Fi'atun mu'minatun kenan tuqatilu da fi sabilillah. To a nan gurin kuma da aka ce wa ukhra kafira ba a faɗi siffarta ba, sai ka ɗauko kishiyar ƙungiyar farko fi'atun tuqatilu fi sabilillah, wannan ta biyun ta zama me? Tuqatilu fi sabilit tagut. Wannan shine abin da ake kira da fa'tabiru ya ulul absar, ku sanya lura game da ayoyin alqur'ani dan ku kalato ma'anoni da ke gargashin kowace aya. Wa ukhra kasiratun yarawnahum mithlaihim ra'ayal ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha, ubangiji ta'ala yana karfafar wanda ya ga dama da nasararsa. A cikin suratul anfal yace idh yurikahum allahu fi manamika qalilan walau arakahum katiran la fashiltum wa la tanaza'tum fil amr walakinna allaha sallam innahu alimun bi dhati sudur wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi allahu amran kana maf'ula wa ila allahi turja'u al umur. Guda abin da aka ce a wancan ayar, a nan gurin an ce yarawnahum mislaihim, mummune suna ganin kafirai rubun su hasso biyu ra'ayil aini a ganin ido. A can gurin sai aka ce wa idh yuriku la wa ila ma yurjul umur, guda abin da aka ce a wancan ayar, a nan gurin an ce yarawnahum mislaihim, mummune suna ganin kafirai rubun su hasso biyu ra'ayil aini a ganin ido. A can gurin sai aka ce wa idh yurikumuhum, ko tun da lokacin da Allah ya nuna muku yawan kafirai da wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum, yayin da kuka hadu da su sai Allah ya nuna muku su kalila ko ɗan kaɗan ne, wa yuqallilukum fi a'yunihim, ku din ma sai aka nuna wa kafirai ku ɗan ɗan kaɗan ne, da ya kabe Allah a wurin kana ku na ana gurin ku yace yaro na gwamnati na Ibrahim ina magana mai tsaye da Allah sai ɗan kaɗan ka bai da su. Anan gurin gashi kuma Qur'ani da sai sha ta baya wani wani sai ina fata an fahimta. Kuma nan gurin karka ce barci ne sai yace yaro da Allah ne yau ra'ayi al-ayni, ra'ayi al-ayni wato kaga ba barci take ba, ba mu barci bane ba to ga wannan ganin ido kam haka ne kafare sun nan da mutum yawa. To shi ne malamai suke cewa wato da farko da mu'minai suka hango kafirai din wato sun gantsu ne
daidai hakikanin yadda ya wace yake wato sun nuna mummunai har su biyu har ma sama da su biyu kina ba za mu yi ta amma da aka fito fili za a yi mubaraka sai Ubangiji Ta'ala domin ya karbo mummunai bisa ga kaidar wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha sai ya bayar da gabarai da suka zama kadan a gidan mummunai dan wannan ya ba su kwaron gwiwa wajen yakar kuma sun ga gabarai din sai aka mayar da mummunai ma suka kara zama yan kasa a kan gidansu don su kuma su fara rai lalle su sai a haɗu din tun da Allah sai yau bar furkan sai yau bar takar jama'a ne lalle wa yake fa'i tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin junudullahi wa junudussawwa idan haka kowa idan ya ga dan uwan sa ya yi masa yawa da yawa kila ya gudu amma idan ka kankanta maka shi sai ka ga cewa wankin huda ne ba za ka yadda kai ka dare ba ba duke maza ka kara saka ko ba haka ba wato hanne ba sai ba da fatar da an sawa hala ba li yaqbi Allahu awran kana mafuda dan Allah ya ga duk dawran al'amuran da tuni ga ba an riga an kaddara shi ko lokacin ake jira domin abin ya faru wa ila Allah turja'u al'umur ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wa aka saka da fadin asbabun nasr din yanzu an riga an ga wadin yadda randa take da kin san sai aka saka da basu labarin ga kuma sanadarin da take ake cin nasara na farko asaba tabbatuwa ta yadda babu bodwa sannan kuma nabiyo ambatan Allah sannan kuma da'a ga Allah da'a ga manzon Allah sannan kuma hakuri sannan kaza ta aka sannan rashin girma kai ko mun yi wa kudurka sai ai yau kan lalle sai mun ci nasara a ku dogara ga ubangiji subhanahu wa ta'ala والله يؤيد بنصره من يشاء وبنجدي ينا كالففر وندي قدامة دنصر أتكا إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار للي أتكن هكا لعبرة أصي إذنا دوازي دفتكر و لأولي الأبصار دم أبو تاب سيرا الله تاب أتكن ما أبو تاب سيرا الله تاب
Al'anami da kuma al'anam shine dabbobi na gida, tumaki da awaki da shanu da kuma raƙuma, su ne al'anam. Walhar, lafazin alhar masdar ne na harasa, ya harisu harsan. Idan mutum ya noma ƙasa akan ce harasa, yana cikin noman sai a ce ya harisu. shi noman kansa alharsu, to amma sai aka ari karmal alharsu daga ma'anar noma din zuwa ga abin da ake samu in an yi noma, almaharus kenan, masdar ne, amma abin da ake nufi da shi ismul maf'ul, bi ma'ana almaharus, abin da aka samu a noma. Ina fatan kuna fahimta. Allah ce zalika mata'ul hayatid dunya, waɗannan duk kaya ne na morewa a cikin rayuwar duniya, su mata din da ƴaƴa da dukiya da kuma zinari da azurfa da kuma dawaki daurarru da kuma dabbobin gida sannan kuma da amfanin gona. Zalika mata'ul hayatid dunya, waɗannan kawa ce ko kaya ne na jin daɗin rayuwar duniya. Wallahu indahu husnul ma'ab, ubangiji Allah madaukakin sarki a wurinsa ne kyakkyawar makoma take. Waɗannan ababai mallakar su ko san su ko sha'awar su ba wai kawai daga kaso su bane zai zama abin zargi, ka zama abin zargi, an gane ko? San mace ta halalta aure, wannan kamala ce ma ta ɗa namiji ɗin ya zanto yana san mace ta aure kuma yana sha'awar mace ta aure, rashin kamala ne ta waya ne a ce wani baya da sha'awar mace, kar ku ɗauka wannan kamala ne ta waya ne a fagen mazaji. Ina fata an fahimta. Amma so da yake zama na zargi, san mace dan mutum ya yi zina da ita, dan ya yi fasikanci da ita, dan kawai ya yi ƙawance da ita ba tare da aure ba, wannan shi ne so na zargi. An fahimta ko? Amma so na aure, ai manzon Allah da kansa ya bayyana cewa mafi kyawun arzikin da dan adam ke ajiyewa a gidansa shi ne mace ta gari, wanda idan ya kalle ta ya yi farin ciki, in ya umarce ta ta yi masa da'a, in baya nan ta tsare dukiyarsa, ta tsare mutuncin kanta. Manzo Allah ya ce arzikin duniya ba wanda yafi wannan, da haka ke cewa a cikin ababai da kuke kokowa a duniya ba abin da yafi burge ni irin wannan, mace saliha ta gari sai kuma turare, haka manzo Allah ya ce, mace saliha ta gari da turare. Na ji wannan hadisi ya zama mai sahihi ko? Saboda turare ba sai da kodon lokaci akwai turare, wato mace saliha ta gari da turare, kaga a nan gurin kaunar mace din ba shi ne ke zama abin zargi ba. An fahimta ko? Ha kuma idan ka dauki albanin kaunar yaya, kaunar yaya ba ta zama abin zargi, amma lokacin da suke zama abin zargi ka samu yayan ka tara ka kasa musu tarbiya ta addini, ka samu yayan da za su zama shugabannin ka, su za su faɗi me za a yi a gidan wanda ya dace da wanda bai dace ba, kai kuma duka biye musu akan wannan, ka samu yayan saboda biya musu bukatun su na ci da sha da sutura da kayayyaki da tufafi na yayi, ka je ka fada cikin haram kawai dan ka biya bukatun yayanka. To wannan sune yaya da san irin wannan ƴaƴan sai zaman to zargi a shari'anci. An fahimta ku? To haka kuma abin da ya shafi wato al-qanatir al-muqantara, dukiya mai yawa. Dan mutum ya so dukiya ba laifi yayi ba, amma san dukiya ta hanyar haramun. San dukiya da aka tara ta hanyar haram. Ai manzo Allah ya ce ni'ima al-malu salih lil-'abd salih. Madalla da dukiya ta gari a wurin bawa salihi na gari. Dukiya ta gari wanda aka samu ta hanyar halal. A wurin bawa na gari, wato ainihin shi ne bawa wanda yake yin aiki na alkhairi da wannan dukiyar, irin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka, irin su Usman bin Affan, ai ga wurtaccen mai kuɗi ne, an yi order kayan abinci daga kasar Sham an kawo Madina, kananan ƴan kasuwa sai su samu Usman bin Affan, mai son tan guda a bashi, mai son tan biyu a bashi, mai son tan uku a bashi, shi ma ya ci riba. Shikenan abinci ya taho, ga lokacin kuma abinci ya ƙare a Madina ƙarrab, ba abin da zai so sai order da Usman bin Affan, sai ɗan kasuwa suka je suka tare shi, shikenan ana so ya bayar da farashi nawa zai sayar da kowane tan, me yake so ya ci na riba, me zai samu, sai su taya sai ya ƙara, sai su taya sai ya ƙara, sai haba Usman bin Affan. Duk Madina kuma dai ba wanda zai baka farashi sama da wannan, in zaka sayar mana ka sayar mana, in ba zaka sayar ba mu hakura, sai ce wallahi akwai wanda zai bani sama da wanda kuka bani. Wane ne ke ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala? Zan raba talaka fi sabilillah, tunda ana yin wa kowa zai dauka kyauta. Masalan ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha. Allah ba yana ninka ba, ninkin da Allah zai haso 700, waye zai ninka mun so 700 cikin ku? Abin kaga fahimtar nassi kenan, wato madalla da dukiya ta gari a wurin bawa wanda yake na gari, lokacin da ake cikin yunwa sai ya samu abincin sai ya sauke farashi, waɗanda ma ba su da iko talakawa ya ba su kyauta ya ba su sadaka, masu ikon saya ya sauƙaƙa musu farashi ba tare da sun sha wahala ba. Amma idan mutum ɗan jari hujja ne wanda yake rayuwa da jinin talakawa da guminsu, shi biyu yake kasuwa ma in ya ga abin da arhayi ƙara sayewa ya ajiye, har sai babu a kasuwa gaba ɗaya sai ya zanto shi ne zai faɗi ya farashi zai kasance a kasuwa. To irin waɗannan babu imani tattare da su, babu tausayin talakawa tattare da su, kuma Allah ba zai sanya wa dukiyoyinsa albarka ba. Wanda yake bukatan Allah ya sanya wa dukiyarsa albarka shine wanda yake jin tausayin bayan Allah, irin yadda Usman dan Affan. Da haka kuma idan wani abu ya tashi na taimakon addini sai ga mutum ya kashe dukiyar, irin yadda Usman ya yi lokacin da za a tafi yaki, ya kawo raƙumi 100, ya kawo wannan, ya saye wata rijiya katuwa a wurin wani Yahudi, ya ce a sha ruwan fi sabilillahi, ya kawo dukiya mai yawa. Manzon Allah yana jujjuya dukiyar yana cewa ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm, ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm. Daga yau duk abin da Usman ya aikata ba zai cutar da shi ba, zai hana shi shiga aljanna ba, yayi duk abin da zai daga yau kan sai ya shiga aljanna. To kaga ni'mal malu salih lil abd salih. To idan da masu dukiyar mu za su fahimta ka ba sai su ce maka talaka ba, amma a ce ana cikin azumi, gero ya tashi, sukari ya tashi, komai ya tashi, sannan kuma sallah ta zo a tamfa ta tashi, yadi ya tashi, komai ya tashi, har kawai wada da azumin ku ba mutane wahala a zo sallah daidai lokacin da Allah ya ce wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkuruna, a daidai lokacin da za ku yi kabbara kuna masu neman yafiyar zunubanku, ku godewa Allah kan ni'imar da ya muku, kuma a daidai lokacin kuma za ku musguna bayan Allah, sai ku ce ko kuma Allah zai ji tausayinku. Abinda Allah ya bayar na ka'ida ta harshen manzansa, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, ku ji tausayin wanda ke kasa domin wanda yake sama ya ji kanku ya ji tausayinku. To ku ba ku ji tausayin wannan ba, ballantana wancan ya ji tausayinku. Ma'ana idan ba ku ji tausayinsa ba, shi ma ba zai ji tausayinku ba. Dan irhamu fi'lul amr ne, kaga talab ne, yarhamkum man fis sama jawabu talab ne, in kun yi wannan zai muku wancan, in kuka ki yin wannan shi ma ba zai muku wancan ba. To so da haka ya kamata mutum ya sauka, duk wanda ya san ya tafi gero, yanzu kaga an zo dai 27 ga wata, in ma meye kai kayi bayan Allah dai sun yi azumin su, kuma insha Allah Allah ya karba, ya rage naka kai kuma magani ka tafi lahira da kudin, ka tafi gero, ka tafi sukari, ka tafi komai, ka tafi gishiri, ka tafi magi, komai ma sai ka tafi shi. Ya kamata mu ji tsoron Allah lokacin da ya riga ya wuce, kuma dai karshen tuka-tuka shine tuk, ka tara dukiyar kuma dole kuma watan wata rana a ɗauke ka aje abin ne ka shike nan, an saka ma ƙasa abinta wanda an ka tara jikinta, an ka raya burbushinta, da yana homar sarauta bai san mutuwa tana zuwa ba, shike nan ka riga ka gama. Bayan Allah ba za su yi maka addu'a ta gari ba don baka ji tausayinsu ba. Da haka kar mu yadda duniya ta ruɗe mu, san dukiya ya ruɗe mu, ya makantar da mu, ya bebantar da mu, ya kurmantar da mu. Kowa na san dukiya amma ya sosa ta hanyar halal, kowa na san dukiya amma ya sosa ta hanyar da Allah ya tsara. Ba san dukiya irin na ƴan mulkin mallaka ba, ba san dukiya irin na ƴan jari hujja ba, wanda kullum su kaɗai suka sani daga su sai kawunansu ba sa jin tausayin bayan Allah, wannan kuskure ne. Haka kuma san dawaki yakan zama abin yabo, yakan zama laifi. Yaushe ne san dawaki ke zama abin yabo ga mutumin da ya sai ɗaurarrun dawaki don saboda ko ta kwana na jihadin musulunci? Wannan a kowace rana ma lada ake bashi saboda kiwata dokin da yake yi. Don Ubangiji ta'ala ce wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Kaga yace ribatul khayl, daularrun dawaki, wannan a kowace yini lada ake biya mutum. Kiciyar haka wanda ya sai daularrun dawaki lil fakhri wal khuyala, dan alfahari dan takama, a ce shi yafi yawan dawaki, amma shi sarki ne na gargajiya ko wani hakimi ne ko wani lawani ne ko wani attajiri ne da ya bunƙasa, yana son shi ma sai ya tara dawakai din a gidansa, kuma ya kasance yin hakan kawai dan yayi alfahari da wannan shi ne manufarsa. To a kowace rana dokin ya kwana yin zunubi yake taruwa a gidanka, yadda wancan kullun lada, wannan kuma kullun zunubi. Alkhairul musawwamah min kullin wal an'ami wal harth, haka mallakar shanu da raƙuma da tumaki da awaki ba laifi bane, amma abin da yake laifi a mallake su ba a fitar da haƙin Allah ba, ba a ji tausayin bayin Allah ba, ba a fitar da zakka ba. Haka kuma amfanin gona, mallakar sa ba laifi bane ba, hasali ma cikin abubuwa da ake a samu lada akwai noma, dan ba a tabewa cikin harkar noma, tunda manzon Allah ya nuna dukkan wanda ya shuka wata shuka ko ya dasa wani dashe, ba abin da zai ci daga wannan shukar, mutum, aljan, kwaro, tsuntsu, dabba, face sai ya zanto kamar sadaka ce mutum ya gabatar shi da hannunsa. Ma'ana mutum yayi da kyakkyawan niyya shine abin da ake bukata. Da noma da kiwo al'amura ne masu albarka, kuma su ne suke haɓaka tattalin arzikin kowace ƙasa a duniya. Duk ƙasa komin kuɗinta in dai ba ta iya noma abin da za ta ci, sai ta nemo daga waje, har yanzu nan ta tsallakar ƙasa. Amma duk talaucin ƙasa in dai za ta iya noma kashi 70 zuwa 80 na abin da za ta ci, to wannan ƙasa sunanta modaciyar ƙasa. Da haka ashe noma ba kuskure bane ba, amma mutum yayi noma yake fitar da haƙƙin Allah a ciki shine abin da yake kuskure. Allah ce wallahi indahu husnul ma'ab, a wurin Allah ne kyakkyawar makoma take. Sai Allah ce
قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
بنجد تقول كتير دسو أنبئكم بخير من ذلكم kin bazan baku labari ba dangane da abin da yafi wanda ya wuce baya alkhairi. Zalikum ishara ne zuwa ga almazkur, ababan da aka ambata na ash-shahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara min az-zahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal hal. Bazan baku labarin abin da yafi wancan ba, abin da yafi mata, abin da yafi ƙaya, abin da yafi dukiya, abin da yafi komai da muka ambata baya din can. Idan kuna son ku san abin da yafi wannan, lillazina taqau, zai tabbata ga dukkan waɗanda suka ji tsoron Ubangijin su, inda rabbihim, a wurin Allah din, zai tabbata gare su jannatun, aljanna tajri min tahtiha al-anhar, wadda kolamu ke gudana karkashin gidajenta, khalidina fiha, za su dawoma a ciki ba mutuwa ba tsufa, wa azwajun mutahhara, kuma Allah zai arzuta su da mataye tsarkaka bisa ga tsarki irin wanda muka bayyana lokacin da muke cikin suratul baqara a farko-farkonta. Wa ridwanun min Allah, kuma za su dace da yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirun bil ibad, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ganin abin da bayinsa suke ciki, kuma yana musu kididdigar maganganunsu da ayyukansu dan ai musu hisabi a kai ranar tashin kiyama. Allazina yaquluna rabbana, su ne waɗanda suke cewa rabbana, ya Ubangijinmu, innana amanna, lalle mu mun yi imani, dan haka faghfir lana dhunubana, ka gafarta mana zunubanmu mana, wa qina azaban nar, kuma ka tsamar da mu azabar wuta. Wannan yana daga cikin siffa ta waɗannan bayi nagari, fadin haka. Sannan sai Allah ya sake siffanta su da ɗan siffofin, yace as-sabirina, su ne masu haƙuri, haƙuri wajen bin Allah, haƙuri wajen barin saƙo, haƙuri kan jarraba da Allah ke jarrabar mutum da waɗansu matsaloli na rayuwa. Wato kaga haƙuri kashi uku kenan, dan sai in mutum yayi haƙuri ne zai iya Allah da'a cikin abin da ya wajabta masa, sai kuma in yayi haƙuri ne zai iya haƙura da aikin sabo, tunda galibi aikin sabo abin da zuciya take so, ayyuka na da'a da dangin wajibai abin da zuciya ba ta so, to sai mutum ya lallashi zuciyarsa ta yi abin da ya kamata, sannan kuma sai ya bata haƙuri, sannan ta daina san abin da yake saban Ubangiji ne. As-sabirina kenan. Was-sadiqina, masu gaskiya a cikin maganganunsu da ayyukansu, ba su yarda su yi ƙarya ba. Wal-qanitina, kuma masu da'a ga Allah ta'ala. Lafazin al-qunut yana nufin da'a, sannan lafazin al-qunut yana zuwa da ma'anar yin shiru, wato ba tare da yin magana ba, kamar yadda muka fassara a baya. Wal munfiqina sune ko masu ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillah, ciyarwa ta wajibi kamar zakka ko ciyarwa ta iyali, duk wannan wajibai ne mutum ya ciyar da dukiyarsa ga iyalinsa don bukatunsu na ci da sha da sutura, ko iyayensa waɗanda suka gajiya, ko danginsa wanda ba su da mai masosai shi din kuma yana da halin yi, dukkan su wannan ciyarwa ce ta wajibi. Shine al-munfiqin. Wal mustaghfirina bil ashar, kuma masu yin istighfari bil ashar lokacin sahur, domin al-ashar jam'i ne na as-saharu, an gane ko? Illa ala lutun najjaynahum bi sahar ni'matan min indina kadhalika najzi man shakar, jam'in sa sai zanto ashar, wato najiya da na yau da na shekaran jiya, kaga ya zama ashar kenan, wato shine lokacin da al-fajr yake to kenan. Wato bayan mutum yayi qiyamul layli tun daga karfe 1 har zuwa karfe 3 da rabi ko zuwa karfe 4, to irin 4 da rabi daidai lokacin da ana sa ran daga minti 10 ko 15 masu zuwa, wato al-fajr zai kito, to sai mutum yayi ta istighfari a wannan lokacin, lokaci ne na istighfari. Shine wal mustaghfirina bil ashari, da masu yin wato ainihin istighfari a daidai lokacin sahur ko kuma daidai lokacin da al-fajr ke ketowa. Hadisi ya tabbata cikin sahih al-Bukhari daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kare da gare shi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli al-janna, ubangiji ta'ala zai ce da yan al-janna a ranar tashin kiyama, ya ahli al-janna, ya ku yan al-janna, fa yaquluna labbaika wa sa'daik, sai su ce mun ansa maka ya ubangiji, fa yaqulu, sai Allah ya ce da su, hal raditum, kin kun gamsu, kun yadda da abinda na baku na gidan aljanna da gidan karamci, fa yaquluna, sai su ce, wa ma lana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, mai zai hana mu yarda gashi ko ka riga ka bamu abinda baka taɓa bai wa kowa ba cikin halittunka, fa yaqulu, sai Allah ya ce, ana u'tikum afdala min zalika, zan baku abin da yafi aljanna dadi idan kuna so. Qalu, sai su ce, ya rabbi, wa ayyu shay'in afdalu min zalik, menene abin da yafi aljanna dadi, yafi ta karamci? Fa yaqul, sai ubangiji ta'ala ya ce, uhillu alaykum ridwani fala askhatu alaykum ba'dahu abada, zan saukar muku da yardata, daga yau ba zan ƙara fushi da ku ba har abada. To wannan yardar shine wa ridwanu min Allah, ai kaga sai da aka ambaci aljanna sai aka kawo shi, wa azwajun mutahharatun, sai aka ce wa ridwanu min Allah, doriya ne akan shiga aljanna mutum ya dace da ridwanu min Allah, ko ka ce ridwan bi kasrir ra ko ridwan bi dammir ra, duk kira'o'i guda biyu ne kuma lugha ne guda biyu a cikin larabci. Sai Allah ya ce,
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
وبنجدت شهد الله ألا يا شهد، شهد بمعنى بينا يا بينر، annahu la ilaha illahu, cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi Allah din. Wal mala'ikatu, haka mala'iku ma sun shaida. Wa ulul ilmi, haka ma'abuta ilmi ma sun shaida. Wato lafazin wal mala'ika abin nufi, wal mala'ikatu ma shahidu alla ilaha illallah, haka kuma ulul ilmi ma shahidu alla ilaha illallah. Amma ba sai an mai ta batun da kalmar shahir ta riga ta gabata ba, ma'ana ubangiji ta'ala ya shaida cewa ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi. Mala'iku ma sun tabbatar masa da wannan, sannan ma'abuta ilmi ma sun shaidar masa da wannan. Ibn Kathir ke cewa a cikin wannan akwai khususiyya da Allah bai wa ma'abuta ilmi, ma'ana kamar su ne kalmar shahada su ta yi daidai, sauran mutane wanda ba sa cikin ma'abuta ilmi to kalmar shahada su dai ana cikin kokwato, ko ta yi ko ba ta yi ba, wallahu a'lam kenan. Domin Allah ya ce ulul ilmi, sai kawai idan ka ta'ana mun bai ce ba, kuma da sauran da sauran da sauran sun ce da ba su ce da ba a sani ba. Qa'iman bil qist, ubangiji ta'ala a tsaye yake wajen adalci, wato wajen zartar da adalci a tsakankanin bayinsa. La ilaha illa huwal azizul hakim, babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi Allah din, shi kadai shine kuma al aziz, mabuwayi, sannan kuma al hakim, mai hikima cikin dukkan abubuwan da yake zartarwa. Wato anan gurin an maimaita la ilaha illa huwa sau biyu, na farko shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa, na biyu karshe la ilaha illa huwal azizul hakim. shine malamai suka ce na farko shaida wanda Allah yayi ne da mala'iku da ma'abuta ilimi, to tunda sun riga sun shaida, duk da cewa tunda Allah ya fara gabatar da shaidarsa sannan ya tsora shaidarsu din kan tashi, ai lallai shaidar ta su ta zama ingantacciya kenan tunda an yi abasinta ne akan shaidar Ubangiji. Amma tare da haka dan a tabbatar da shaidawar mala'iku din nan cewa Allah ya tuntata abota masa, shaidawar ma'abuta ilimi din nan cewa Allah ne kadai ya tuntata abota masa gaskiya ne daidai ne, sai Allah ya kawo la ilaha illahul aziz hakim dan ya karfafi ko dan ya gaskata shaidawar da kai. Ina fata an fahimta, dan yanzu tauhidi ne ka abin da yake ba da cewa lallai sai da suka yi gaskiya shine ma'anar la ilaha illahu babu abin da ta bisa ga tuntata da sai Allah al aziz mabuwai sannan kuma al hakim mai hikimacin al'amuransa.
إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن إن الله سميع الحساب. وإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
وبنجدتي إن الدين عند الله الإسلام للي الديني كأي أولن الله شيني مسلمت بدا مسلمت بابو أنا الديني دا الله كي كرغاش أمتين الديني دان شيني الديني دا دكان النبوة كذولي shine addinin da aka saukar da littafai domin sa. Babu wani annabi da yazo da wani addini da sunan Yahudanci ko kuma yazo da wani addini da sunan Kiristanci ko Maguzanci banda Musulunci, babu wani abu. Inna dina inda Allah al-Islam, shi at-Tawrat da Injila da Zabura ta tabbatar, shi kuma Al-Qur'ani yake da zuwa gare shi. Wa makhtalafa allazina utul kitaba, su kansu wadanda aka ba su littafi ba su yi sabani ba da junansu, illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu, sai bayan da ilimi yazo musu, baghyan bainahum, dan saboda zalunci a tsakaninsu da juna. Ba to sun kauce wa gaskiya ba wai dan sun jahilci gaskiya ba, a'a sun san gaskiya ce amma dai suna fada da ita ne dan wanda yazo da ita suna ganin bai kamata su karbe ta a wajensa ba. Wato wannan shine cikakken zalunci da dan adam ke da shi. Wa man yakfur bi ayati llahi, dukkan wanda ya kafirce ma ayoyin Allah, fa inna Allaha sari'ul hisab, lalle Allah madaukakin sarki mai gaggawar hisabi, ma'ana Allah na jiran sa kuma zai masa hisabin da ya dace. Fa in hajjuka, idan sun yi musu da kai yayin da kake kiran su zuwa ga musulunci, sun ki su suna son ka bi su akan abin da suke kai na bautar gumaka, fa qultu, kace da su aslamtu wajhi lillah, nikan na miƙa fuskata ne ga Ubangiji ta'ala. Akan ce aslamtu wajhi ana nufin miƙa gangan jiki gaba daya, na sallama wa Allah ne, shi ya halicce ni, shine kuma abin bautata. Wa man ittaba'an, haka wanda ya bi ni ma haka ya kamata ya yi. Haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake, ya sallama wa mahalicinsa, haka dukkan mabiyansa kuma yake. Wa qul, kace lillazina utul kitaba, ga waɗanda aka bai wa littafi, wal ummiyina, da al ummiyun, waɗanda su ba a ga an ba su littafi ba, mutanen Makka kenan, a da kafin zuwan manzon Allah wato ba a taɓa turo musu da wani saukakken littafi ba. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun, kace da su a aslamtum, sun kunya da ku musulunta, kun yi da ku shigo addinin musulunci, ya ku waɗanda aka bai wa littafi, ya ku ga magarin mutane wato waɗanda suke kan addini na gargajiya da maguzanci. Fa in aslamu, idan sun miƙa wuya sun shiga musulunci, faqad ihtadaw, to haƙiƙa sun shiryu. Wa in tawallaw, in ko suka juya baya ba su yadda su bi musulunci ba, fa innama alaikal balagh, sanin dai kadai isarwa ce a kanka. Wallahu basirun bil ibad, Ubangiji ta'ala shine basirun wato mai gani, bil ibadi, dangane da halin da bayinsa suke ciki, kuma zai musu sakamako wanda ya dace da su. Duka a nan kamata mu saka burki a tafsirin wannan shekara, sai kuma idan Allah ya kai mu lokaci na gaba insha Allah, in muna da rai ko kuma ɗan waɗansu ne za su yi amardin mu. Babban abin da nake so zan isar na sako a cikin 'yan mintunan da suka rage mana, wato ainihin nuna farin ciki na da dukkan waɗanda suka taimaka wajen cin nasarar wannan karatu, tun daga Alhaji Muhammad Indini mai wannan masallaci, da irin kokari da tsawainiya yake yi wajen ganin cewa wannan karatu ya ci nasara, da kuma kwamiti na matasan 'yan kasuwanmu na Borno Muslim Community and Consultative Forum, waɗanda suka yi ta kai kawo wajen ganin kuma wannan tafsiri ya ci nasara, da kuma dukkan sauran 'yan uwa waɗanda ba su na ƙididdiga sunayensu ba. Ubangiji ta'ala ya musu sakayya da gidan aljanna, Ubangiji ta'ala ya albarkaci zurriyansu, ya kuma sanya albarka a cikin dukiyoyinsu, mu da su ya tabbatar da dagadaganmu akan tafarki madaidaiti, ya ƙara sa mana tsoron Allah da kyakkyawan niyya. Haka ba za mu manta da ma'aikatan jarida na gidajen kafofin watsa labarai na Maiduguri ba, radio Maiduguri, da kuma gidan talabijin na jiha, mallakar jiha, da kuma gidan talabijin na NTA, dukan waɗanda suke ta ƙoƙari, tun daga masu ɗaukan hoto da injiniyoyi da masu ganin komai ya gudana cikin nasara. Ubangiji ta'ala ya saka musu da aljanna, Ubangiji ta'ala ya biya musu bukatunsu na alkhairi, ya sanya albarka a cikin ƴaƴansu da zuriyarsu. Kuma a nan gurin nake so in shelanta muku cewa daga ƙarshe ne wani yake bani labari ko tsegumin cewa wai gaske ne, har takarda ma ɗin sun rubuto, wai gaske ne cewa da yawa daga cikin ƴan uwa waɗanda suka yi karatu a jami'ar musulunci ta Madina wai suna adawa da kai, ko suna faɗa da kai, ko suna yi maka raddi, ko wani makamancin haka, ko ba ga matiji tsakaninka da su, dan ansa wannan tambayar sai ce ƙarya ne, ba gaskiya bane ba, ko alama ba gaskiya bane ba. Babu wannan abin da kuke tsammani. Abin da nake nufi da babu wannan abin, in ya kasance mutum goma ne wanda daga lokacin da Ubangiji ta'ala ya sa muka fara daura a nan Maiduguri suka tafi Madina, to ka tabbatar cewa muna da kyakkyawar fahimta 100% da mutum 8-9. Ina ba ta an fahimta? To kaga zarginsu akan cewa ba mutanen kirki bane, wannan ba daidai bane ba. Daga cikinsu akwai wanda suke ziyarta ta har Kano, daga cikinsu akwai wanda tun da zuwa gurin kusan kullum muna tare da su, daga cikinsu akwai wanda suke zuwa su halarci wannan darasin, daga cikinsu akwai wanda ko da ba su halarta ba za su bi ta radio ko talabijin, wani lokacin ma su ji wani abu su nemi ƙarin bayani, ko kuma su kansu su ƙara bani wani haske, ko kuma su ce ga wani abu na faɗa da suke ganin ba haka bane, da a ce za a ce kaza, da a ce za a ce kaza, sun san ni na san. Nan saboda haka kaga maganar a yada irin wannan jita-jita tsakanin jama'a bai kamata ba. Ina fata an fahimta. Wannan baya hana a samu wani ɗaya ko wani biyu da yake da wani ra'ayi ko wata manufa, wannan ko baya nuna kai hukunci akan dukkan mutane. Ina fata an fahimta. Kowane mutum ka mu'amalance shi da gwargwadon abin da yake tare da shi na takawa da tsoron Allah, kowane mutum ka mu'amalance shi kuma ta fuskar abin da yake da shi na kasawarsa, wanda yake da takawa da gwargwadon tsoron Allah nashi, da kyakkyawan niyya da ikhlasi, da san musulunci ya ci gaba ba wai sai ta sunan shi ba, ba wai sai ta sunan kowa ba, shi dai manufarsa ya za a yi musulunci ya ci gaba. An zo kungiyarsa, ba a zo kungiyarsa ba, an zo karkashinsa, ba a zo karkashinsa ba, an zo cibiyarsa, ba a zo cibiyarsa ba. Kaga wannan shi ne mutum daga abokin tafiya, wanda ko yake ganin babu yanda za a yi musulunci sai an makale da sunansa. To kaga anan ya nuna dukkan musuluncin da sahabbai suka yi a baya kusur da suka yi, tunda a lokacin ba wannan sunan da yake kira kai. Dan haka gaskiya tana cikin littafin Allah, tana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wato ban yadda ba da dukkan wani wanda zai ji wani ya zarge ni, ko ya zage ni, ko ya yi min raddi, ya ce zai tagala da shi, ko sai faɗa da shi, ko sai rigima da shi. Dukkan wanda ya yi raddi ɗaya daga cikin biyu ne, ko ya kasance ya faɗi gaskiya cikin raddinsa sai mu karɓe ta wannan gaskiyar da ya faɗa, ko ya kasance ƙarya ya faɗa cikin raddinsa, to kuma nan dan me za ka tagala da shi? Kuma dukkan mutumin da ya faɗa maka baƙar magana kai a karan kanka ya zage ka, ɗaya daga cikin biyu ne, ko ya zanto ka cancanci zagi ya zage ka, tunda ka cancanci zagi yanzu zagin da ya maka sai ya sa sai ka gyara kurkurenka, ko ya zanto baka cancanci zagi bai zage ka, to a sa'ilin nan ya rage maka wani ɓangare na zunubanka kenan. Da haka dan me za ka damu? Kuma kar ka taɓa ɗauka cewa ga wani mutum a duniya wanda zai zo dan zalakarsa, dan fasaharsa, dan hidima da aiki da yake wa musulunci dukkan mutane su goyi bayansa. Ba a taɓa ba a da a tarihi, ko ba za a taɓa ba daga nan har ƙasa ta nade. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa sallallahu alaihi wasallam, amma mutane sun yi adawa da shi a Makka. Yan garin su suke kiransa da suna Al-Amin, karshe su ne suka kore shi daga garin su. Lokacin da ya je wajen Warqa ibn Nawfal, Warqa ibn Nawfal ke cewa ya laitani fi hajaza, laitani akunu hayyan iz yukhrijuka qaumuka, ina ma ina da rai, ina ma zai zanto ina cikin samurtaka ta da jin karfin jikina lokacin da mutanen ka za su kore ka daga garin ka. Manzon Allah sai ke mamaki, awa mukhrijiyahum, dan za su kore ni daga garin? Warqa ibn Nawfal ce ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi, fate sai an yi adawa da shi. Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimina wa kafa rabbuka hadiyan wa nasira, ko wani annabi an sa masa dan adawa, sai kidan kana wazi, dan kana tafsiri, ko kana hadisi, ko kana wani abu, ba za a sa maka dan adawa ba. wannan shine gishirin rayuwa ta samu ne ya adawa da kai. In ba wannan ma rayuwar ma ba ta da gishirin rayuwa ya adawa da kai, wani ya hasadar ka, wani ya zage ka ya rage maka zunubi, wani ya maka hasada ya kara daukaka ka. Wai Imam Suyuti bayan ya kammala rubuta littafin al-Itqan fi Ulumul Qur'an, a can karshe sai yayi masa wata wani tazyil da wadansu abiyad, wa idza arada Allahu nasra fadilatun tuyat اتاح لها لسان حسود لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف في بعرف العود yake cewa idan Allah yayin nufin daukaka wata falala da take koye ba a san ta ba, in yana son ya yada ta sai ya yada ta ne akan harkan mahasada. Yace laula shi'al an-nar fima jawara, ba dan wuta da take kamawa ba idan an yi makwabtaka da ita, ma kana yu'rafu tibu arsil udi, da ba a gane tsakanin sauran itace da turaren wuta. Amma turaren wuta lokacin da wuta dan kone shi ya ji zafin sai ya bada mai, ina fatan kun fahimta. To haka rayuwa take, dole sai an tafi da wannan, babu yanda za a aikata kowa ya soka, babu yanda za a aikata kuma wato ainihin kowa ya dada abin da ka faɗa. Kuma abin da nake kira ga ƴan uwa na ɗaliban ilimi, ilimi kogi ne, yana da faɗin gaske, bahrun la sahil lahu, duk yadda mutum ya kai ba zai je makwansa ba. Don haka har yanzu ina jin kaina a matsayin ɗalibi ne, yanzu ma nake neman ilimi. Duka ban fi kwana goma da dawowa daga makaranta ba na taho nan Maiduguri tafsiri. Na yi kwana 40 da wani abu bana nan, kuma neman ilimi na tafi wajen Najeriya, kuma zan koma nan gaba. Har yanzu ina jin cewa ni ɗalibi ne. Don haka abin da nake bada shawara ga duka ɗalibin ilimi ya ringa jin cewa har yanzu shi ɗalibi ne da sauransa. Kar mutum ya ɗauka dan ya kammala wani matakin ilimi shikenan ya je makwara ya zama shikenan fatawa da sauran al'amura. Dole yana buƙatar bincike, mutum ya ƙara hima da ƙwazo cikin harkar neman ilimi. Da haka wannan shi ne shawara da nake ba mu. Kuma kar ku taɓa ɗauka cewa shaidar kanmu a haɗe ko shaidar mun zama ɗaya ko cewa su kamar surutu da Allah. Shaidar mun zama ɗaya shi ne ya zanto cewa ba za mu taɓa yin saɓani ba. Dukkan wanda ya ɗauki wannan a matsayin shi ne shaida ta cewa kan mutane sun haɗu, to ya tabbatar ya yi kuskure. Khiratu khalqillahi, a ban ƙasa bayan annabawa su ne sahabban manzon Allah. Abdullahi ibn Mas'ud yace Ubangiji Ta'ala ya leƙa zukatan mutane a ƙarshen zamani, sai ya ga zuciyar da ta kowace tsafta da haske ita ce zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi ya turo shi don ya zato shi ne khatamun nabiyina, shi ne kuma imamul mursalin ɗinsa. Sai Ubangiji ya sake leƙa zukatan bayi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya samu zuciyar da tafi kowace tsafta bayan ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce zuciyar sahabbansa. Da haka sai ya zaɓe su ya kawo su suka yi zamani tare da annabi ɗin, suka zanto waziransa, suka aura masa ya aura musu, suka yi makwabtaka da shi ya yi makwabtaka da su, suka zanto su suke tare da shi a yaƙin Badar da Uhud da sauransu. Tare da haka duk da wannan matsayi da sahabbai suke da shi, in ka samu matsala ɗaya da suka yi ittifaki, to za ka samu guda goma da suka yi saɓani. Dukkan wanda ke ta'amuli da littattafai na fiqh na shari'a ya san akwai wannan. Kafin ka sami mas'ala guda ɗaya min masailul ijma', sai ka samu mas'aloli guda goma min masailul khilaf, sai an saba so goma kafin a haɗu so ɗaya. To amma bambanci tsakanin sabaninsu da namu, tunda su akwai kyakkyawan niyya, ba wai kawai ina saba wa na dan wani bane, ina saba wa na dan ba dan garinmu bane, a'a, dan shi ne ijtihadi na kai sai in saba masa. Kuma da na saba masa bana adawa da shi, ko in ce dole sai ya dawo ya dinawa ko ni sai na bunar. Zan faɗi nawan in baje kolin dalilai, shi ma ya faɗi nashi ya baje kolin dalilai, shi kenan mutane kuma su yi hukunci. Waye fa bada dalili mai ƙwari ɗauka? Haka ake tsakanin Abubakar da Usman da Ali, haka ake tsakanin Abdullahi Mas'ud da sauran sahabbai. Usman bin Affan ya zo aikin haji yana yin raka'a hurhudu, an tambaye Abdullahi dan Mas'ud yace raka'a bibi ake dan ita manzon Allah yi. Amma lokacin da Usman dan Affan ya wuce zai limanci, Abdullahi dan Mas'ud ya bi shi kuma aka yi raka'a hudu tare da shi. Masu tsaye gumi suka ce ba kake shi ba da fata raka'a bibi ake aikin haji ba, ya kuma yi raka'a hudu ya wuce kaje ka bi sallah? Yake ta har kwanan goye fatawa ta ka bi ake yi, amma na bi shi sallah tunda shine amirul mu'minin, li'anna al-khilafa sharrun sabani sharri. Yace amma har goye fatawa ta raka'a bi ake, ma'ana dan na saba maka wajen fatawa ban zama abokin adawar ka ba, haka dan ka saba mun baka zama abokin adawar ta ba. Imam Shafi'i suka yi muqabala shi da wani tun bayan isha'i har zuwa subahi, sai da aka kiran as-salatu kan matsala daya. Bayan kowa yana kare tashi, ya kawo dalilan kare tashi, da aka tashi wani abun mamaki shi ne, shi ɗaya yana cewa Shafi'i ka fi da gaskiya, da na ji dalilanka na gane ka fi da gaskiya. Shafi'i yana cewa wallahi ni ko yanzu da na ji naka sai na ji kai ne ka fi da gaskiya. saboda don Allah ke dan ikhlasi yake. To wannan tsarin shi ya kamata ɗaliban ilimi su kai. Don haka kar ku taba dauka cewa masu wa'azi na sunna akwai wani wanda nake daukan shi a matsayin abokin adawata, ko akwai wani wanda nake daukan shi a matsayin abokin gabata. Dukkan masu wa'azi na sunna ina daukan su a matsayin ƴan uwana ne, illa iyaka abinda kawai nake so ƴan uwa su fahimta, cewa muna da ƴan kwantaka ba shi ke nuna ba za mu yi sabani ba, kuma cewa mun yi sabani ba shi ke nuna mu yi adawa ko mu yi fada ko mu yi rigima ba. Ina fatan fahimta. Sayyidina Abubakar da Usman da Ali duk sun yi sabani, kuma wannan bai sa sun yi rigima ko sun yi wani abin nan ba. Wannan shi ne kowa ya yi kira zuwa ga Allah. Babbar manufa dai shi ne ya kasance kana yi don Allah, kana so ka raya sunnar manzon Allah. Qul kullun ya'malu ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Fata na Ubangiji Ta'ala ya jikan mu gaba daya, ya yi mana gafara, ya yafe mana kurakuranmu, ya fitar da hasada da ganin kyashin juna da girman kai da raina juna daga cikin zukatanmu. Mu duka ban fitar da kaina ba daga cikin cutukan da na faɗa muku, mu duka cutuka ne da suka shafe mu. Ubangiji Ta'ala ya ba mu ikon kubuta da irin waɗannan cutuka na hasada da girman kai da ganin kyashin juna da raina juna. Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya sa mu zanto babbar manufarmu shi ne yaya addini zai shiga ba. Babbar manufarmu yaya za a yi barnatin nan da maimaita tarihin ta na shekaru aru-aru da ta riƙe na ta kafa daular musulunci sama da shekara 60, ta zanto haske, ta zanto garin Qur'ani da ake zuwa daga ko'ina a duniya don a karanci Qur'ani. Yaya za a yi ta haɗa ta zama garin Qur'ani, garin sunnar manzon Allah? Wannan shi ne babban fatanmu. Wannan ko babu yadda za a yi ci nasara a kai sai mun yaƙi hasada wa juna, sai mun yaƙi ƙabilanci, sai mun yaƙi dukkan wani abu da zai kawo wargajewar al'umma. Mun ɗauka cewa addinin a gabanmu shi kaɗai muka sa. Idan muka yi haka, Allah zai sanya albarka cikin da'awarmu. Wallahi tallahi idan ba mu yi wannan ba, Ubangiji Ta'ala sai ture mu gefe guda, sai kawo waɗansu kuma su a gaban idan ku aida ba mu bane ba, waɗansu ne suke yi. An ɗauka cewa ma ba za a iya saba musu ba. An ɗauka cewa ba wanda ya sai magana sai wanda suka sa albarka ko ya tire huna suka dafa kansa, ko ba haka ba? Sai wannan ya zo ya wuce da busi da'awa ba, sai Allah ya kawo matasa zarata. To haka idan na yanzu suke ganin sun kai wani matsayi, muke ganin mun kai wani matsayi, sai muka kauce wa tsarin da muka taho a kai na haƙiƙanin sunna, muka shiga san rai da biyan buƙatun zuciya, to fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ina mun fatan alheri gaba daya, ina fatan ku yi mu afwa duk wanda naiwa ba daidai ba ya yafe mu, duk wanda naiwa ba daidai ba dan Allah ya yafe mu, ko mace ko namiji ko wanda nan sani ko wanda ba sani ba, ko wanda yake zuwa karatu ko wanda baya zuwa, ko malami ko sauran mutane, duk wanda naiwa ba daidai ba ina fatan ya yafe mu. Ni duk wanda mun ba daidai ba kowanne ne na yafe masa, da wanda na sani da wanda ban sani ba, da mace da namiji, da na kusa da na nesa. Ina fatan kuma duka mu yiwa juna addu'o'i na fatan alkhairi. Yana daga cikin abin da zamu rinda tafsirin mu da shi, akwai wata uwa baiwar Allah wadda a bara ko bara waccan ta same ni a nan gurin a Maiduguri, mijinta ya gudu ya bar ta, an rasa ko ina yake, yace shi dan Borno ne, ta zo an yi ta neman sa a Maiduguri ba gan shi ba, ba a ji labarin family din su ba. Kuma ita musulunta ta yi asalinta, duk danginta gaba daya suna jihar Plateau, kuma duk kirista ne, amma ta rike musulunci da karfi. A wannan lokaci tana da yarinya guda daya a hannunta, sannan kuma da ciki na wani dan wanda wancan mijin ya gudu ya bar shi. To a lokacin nan mai da ita josewa, tunda ta fi kusa da can, ne waya ga 'yan uwa da ke josewa da Allah a bincika, idan an san abin da ta faɗa gaskiya ne, da Allah a rike ta har zuwa lokacin da za a samu mijinta ko kuma ta haihu. Cikin ikon Allah suka rike ta har ta haihu, har ma yaron ya wayo, kuma ba tare da an dace da inda miji yake ba. Sannan kuma sai ta sake zuwa nan, da ta zo nan gurin ba muka yi magana a nan gurin a tafsiri da muke na mata, wata baiwar Allah ta rike ta zuwa wani lokaci, kuma dai sauran mata suka tallafa mata. To a yanzu muna farin cikin cewa ta samu mijin aure, kuma ta zaɓi cewa ni in zama alwalinta, don haka mu ɗaura aure da ita da mijin a yau lokacin da za a ce tafsirin nan. Don haka fatan mu cewa Ubangiji Ta'ala ya sanya alkhairi cikin wannan aure. Don haka ni yanzu ni ne alwalinta, shi kuma Malam Ahmad shi ne alwalin angon Malam Ahmad Abdulkadir, gashi nan malam ba shi waje mana ya matso kusa. Ha, ya tsaya da garin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Masha Allah. Ni Ja'far Mahmud Adam, wanda nake wakilcin auren Aisha, na aurar da ita ga Malam Usman, Malam Abdulrahman, Malam Abdulrahman na aurar da ita ga Malam Abdulrahman bisa ga sadaki naira 10,000. yayi maka
ni Ahmad Abdul Qadir sai nake wakilcin Mala Abdurrahman na Karba Basa
a bisa ga wannan sarki to alhamdulillah jama'a kun shaida jama'a kun shaida اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم يا حوزه الدين يا رب العالمين يا الله كسني البركه a cikin aurensu يا الله كباسو زما لافيا يا الله كباسو ذريه تغري يا ubangiji ka tashe su kan imani يا الله كباسو ذريه تغري ka tashe su kan imani يا ubangiji wanda suke son su yi aure basu da halin yi Allah basu wadanda suke da shi suke son kari Allah basu ikon karawa يا ubangiji wanda suke son aure cikin mataye Allah ka hada su da mazaje nagari masu son aure cikin samari marasa aure ya Allah ka ba su aure yan makaranta da suke neman makaranta ko cin jaraba Allah ka ba su nasara wayan kasuwa da suke bukatan cin nasara kan kasuwancin su Allah taimake su duk mai neman bukata ta alheri Allah taimaka masa ya ubangiji duk mai neman bukatan alheri a cikin mu Allah ka biya masa ya ubangiji ka biya mana bukatun mu ya ubangiji ka biya mana bukatun mu Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak anzaltahu fi kitabik او علمته ادم من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وادخلنا الجنه مع الابرار يا رب العالمين يا ubangiji ka sanya albarka cikin ilimin mu ya ubangiji ka sanya albarka a kasuwancin mu ya ubangiji ka sanya albarka a ayyukan mu ya ubangiji ka sanya albarka a sana'o'in mu ya ubangiji ka sanya albarka a garurukan mu da kasar mu ka ba mu zaman lafiya ka fitar da ka kare mu daga fitinan zamani mu da ƴaƴan mu ka kare mu daga fitinan zamani dukkan wanda yake taimaka wa musulunci ko da dukiyarsa ko da iliminsa ko da sana'arsa ko da ƙwarewarsa ko da aikin ridansa ko da mukaminsa ya ubangiji ka taimake shi ya ubangiji ka sa albarka a rayuwarsa ya ubangiji ka sa albarka cikin zuriyarsa ya ubangiji ka sa a samu cikin ƴaƴansa wanda zai aiki sama da nashi ya ubangiji ka sa a cikin ƴaƴansa a samu wanda zai aiki sama da nashi duk wanda suke taimaka addinin musulunci Allah ya taimaka musu waɗanda suke faɗa da musulunci in masu fahimta ne Allah ganar da su in ba masu fahimta bane Allah kare musulmai daga sharrinsu subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.